Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 4 ga watan Oktoba shekarar 2023, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Yan majalisar wakilan Amurka sun kada ƙuri'a jiya Talata ta tsige kakakin majalisar daga kan kujerarsa. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan kawayen Amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da Rasha. Ma'aikatar shari'a Amurka ta yi shelar daukar tsauraran matakai akan masu safarar kwayar fentanyl a duniya, inda ta tuhumi wasu kamfanonin hada sinadarai na kasar Sin.
Kanin labaran duniyar kenan.
The yeas are 216. The nays
sanarwar da ta biyo bayan cire kakakin majalisar wakilan Amurka Kevin McCarthy kenan, inda majalisar ta ayyana cewa babu kowa a kujerarsa. Za ku ji laifin da ya sa McCarthy ya rasa mukaminsa. A Najeriya ko masana shari'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan da jami'ar Chicago da ke nan Amurka ta saki takardun karatun shugaba Bola Ahmed Tinubu da Atiku Abubakar ya nema a fitar.
Wannan ya rushe duk wani rudani da ake yi akan sahihanci ko rashin sahihanci na wannan takardu da ya gabatar mata.
Takardun sun saba ma waɗannan takardu waɗanda aka kai hukumar zaɓe ta ƙasa.
Muna tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyi na zai gabatar a wannan makon. Shirin shi ma zai duba batun tsige kakakin majalisar ta wakilan Amurka ne. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A karan farko a tarihin Amurka, yan majalisar wakilan Amurka sun kada ƙuri'a a jiya Talata ta tsige kakakin majalisar wakilan Amurka daga kan kujerarsa. An cire Kevin McCarthy dan jam'iyyar Republican daga mukaminsa na kakakin majalisa da ƙuri'u 216 akasin 210 a rigimar da ta taso daga jam'iyyarsa. Majalisar ba za ta iya kada wata ƙuri'a ba, kuma har sai an shirya yin zaben sabon kakakin majalisar a mako mai zuwa. Dan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Matt Gaetz ne ya gabatar da kudirin tsigewar da yammacin ranar Litinin dan a kada ƙuri'a ala tilas kan tsige McCarthy. Yana mai nuna bacin ransa da shugabancin McCarthy bayan da McCarthy ya gaza saka abubuwan da masu ra'ayin riƙau suka fi baiwa fifiko a cikin kasafin kuɗi da aka amince da shi a makon da ya wuce. Kasancewar jam'iyyar Republican na da rinjaye kalilan ne a majalisar, na nufin cewa Gaetz na buƙatar 'yan Republican kalilan kawai su kada ƙuri'a tare da 'yan Democrat domin tsige McCarthy. Yawancin 'yan Republican sun kada ƙuri'a kare shugabancin McCarthy ne. Jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan ƙawayen Amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da Rasha, bayan da 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin riƙau a ƙarshen mako suka tilasta cire sabbin kuɗaɗe da aka samar nan take ga Ukraine. Fadar White House ta ce Biden ya tattauna da shugabannin ƙasashen Canada, Jamus, Italiya, Japan, Romania, Birtaniya da na tarayyar Turai da NATO tare da ministan harkokin wajen Faransa. Fadar White House ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa shugaba Biden ya kira wani taro na ƙawayen Amurka wanda aka yi ta waya da safiyar jiya Talata don daidaita goyon bayanmu ga Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a Amurka ta yi shelar daukar tsauraran matakai akan masu safarar kwayar fentanyl a duniya, inda ta tuhumi wasu kamfanonin hada sinadarai na kasar Sin da ma'aikatansu 12 dangane da mummunar matsalar opioid da ta addaba Amurka. A cikin tuhume-tuhume daban-daban guda 8 da aka fitar a Florida, masu gabatar da kara na tarayya sun zargi kamfanonin da ma'aikatansu da samar da kwayoyin fentanyl da methamphetamine da rarraba kwayar opioid haɗin kamfani da kuma samar da sauran sinadarai na har haɗa miyagun kwayoyi. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa a wani taron manema labarai a Washington cewa mun san cewa kamfanonin har haɗa sinadarai da ke cana ne tushen hanyoyin baza kwayar fentanyl a duniya.
To nan ba da jimawa ba, za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar makafin nan, bari mu duba wayanar da ake toyawa a fagen siyasar Amurka. ‘Yan majalisar wakilan Amurka sun tsige kakakin majalisar Kevin McCarthy, bayan da majalisar ta kada ƙuri'a inda masu goyon bayan wannan mataki mutum 216 suka samu rinjaye akan mutum 210 da ke adawa. Kamar yadda ɗan majalisar Stephen Womack, mai wakiltar jihar Arkansas da ya jagoranci zaman, ya sanar a zauren majalisar a yammacin ranar Talata.
The yeas are 216. The nays are 210.
Waɗanda suka amince mutum 216, waɗanda suke adawa kuma mutum 210. Majalisa ta amince da wannan matsaya da aka cimma, kuma babu wanda yake adawa da wannan matsaya. Saboda haka yanzu babu kowa akan kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka.
United States House of Representatives is hereby declared vacant.
To, dangane da haka, abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da shugaban sashen Hausa na murya Amurka, Ali Mustapha Sokoto, wanda ke bibiyar wannan al'amari, ga kuma yadda tattauna wasu ta kaya.
To, wannan shine karo na farko a cikin shekaru 234 da aka taɓa cire kakakin majalisar dokokin Amurka tun daga shekarar 1910, kuma wannan shine cirewa da aka ta jefa ƙuri'a. Me laifin Kevin McCarthy da ya sa har aka je aka cire shi ba wani laifi bane, illa kawai saboda ya yi aiki tare da abokan adawarsu 'yan Democrats wajen hana a rufe gwamnati kwata-kwata saboda batun rashin kuɗin gudanar da gwamnati, kamar yadda muka sani aka yi a ƙarshen makon da ya gabata. Kuma abin mamaki game da wannan al'amari shine cewa Kevin McCarthy ya rasa kujerarsa ne saboda dalilan ƙurƙushi da kacal. Saboda mutane 216 suka jefa ƙuri'a a cire shi, 210 suka ce ba su yarda a cire shi ba. Kuma duka abin da ya zo mashi wannan faduwa ba wani abu bane, illa 'yan uwansa 'yan Republican guda 8 kacal, waɗanda suka jefa ƙuri'a tare da 'yan Democrats 108, kaga wato 216 kenan, jimillar yawan ƙuri'un da aka jefa aka kada shi. To, wani zai ce tunda sun yi aiki tare da 'yan Democrats wajen samun haɗin kansu har aka hana a rufe gwamnati a wancan ƙarshen makon da ya gabata, me yasa su 'yan Democrats ɗin ba su zo wato hoɓɓasawa suka taɓo shi ba? Hakim Jeffries na 'yan Democrats daga New York ya ce su babu ruwansu, su 'yan kallo ne, wannan rikici ne na cin gida. Wani abu da za a lura game da wannan tarihi na zaman Kevin McCarthy wato kakakin majalisa shine cewa zaman shi kakakin majalisar shine mafi gajarta a tarihin majalisar dokoki ta Amurka, domin duka wata tara yi, ko kuma ka ce kwanaki 269. Mutumin da ya fi shi gajarta yawan kwanaki a bisa wannan kujera shine wani tsohon dan majalisa da ake kira Michael Carr na Indiana, wanda ya kwanaki 257. Wanda ya jagorancin wannan juyin hana Kevin McCarthy zama kan wannan kujera ba wani bane, illa dan majalisar dokoki wato Matt Gaetz na jihar Florida, wanda shi ma Republican ne kamar McCarthy din. Shi daman tun ranar da aka fito zaben McCarthy shi ne mutum na ƙarshe da ya jefa ƙuri'a yarda da ƙyar, domin shi ne a saman gaba na masu adawa da a zaɓi Kevin McCarthy a wannan kujera ɗin. Kuma idan za a tuna, sai da aka jefa ƙuri'a 15 kafin a zaɓi Kevin McCarthy har ya zama spika ko kuma ya zama kakakin majalisa ɗin. Yanzu da nake muku magana nan dai, shi Kevin McCarthy ya riga ya ba da sanarwar cewa sam ya yafi a kai kasuwa wannan kujerar, ba zai sake neman ta ba.
To, ya kaga dalilan da aka gabatar na tsige shi da kuma dalilan masu kare shi?
To, kasan siyasa cikin gida ta Republican, yanzu dai su 'yan Republican kamar da ka sani su suke jagoranci ita wannan majalisar, yayin da 'yan Democrat da kalilan suke jan majalisar dattawa. Tun da aka fara rigimar samun kudaden gudanar da gwamnati, wanda da ba haka aka yi ba da yanzu duka ma'aikatan gwamnati an rufe su, ko ba za a iya biyan albashi ba hatta ga sojojin Amurka. Wannan ya sa Kevin McCarthy ya yi casha, ya ce to bari ya geta kanshi ya je ya nemi goyon bayan 'yan Democrats domin a hana wannan rufewa. Mutanen Amurka musamman ma'aikatan gwamnati da yawa sun yaba mashi, sun jinjina mashi, kuma mutane da yawa sun yi fata, sun so a ce da ya tsallake wannan rijiya ɗin. Amma kuma da yake 'yan uwansa ne 'yan Republican, kuma su suke jagorancin wannan majalisa, wato sai abin ya gagara.
Ali Mustapha Sakwata kenan a tattaunawar da suka yi da Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ƙasashen Ukraine da Poland da kuma Lithuania sun amince da wani shiri da suke fatan zai taimaka wajen hanzarta fitar da hatsin Ukraine zuwa kasashen duniya, kamar yadda jami'ai suka bayyana jiya Talata, inda kasashen mabukata da ba na Turai ba za su iya cin gajiya daga hanyoyin aiwatarwa da wuri. Yarjejeniyar na nufin cewa binciken hatsin zai tashi daga kan iyakar Ukraine da Poland zuwa tashar jiragen ruwa ta Lithuania a kan tekun Baltic, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar gona ta Ukraine. Sanarwar ta ce matakin na neman sauƙaƙa zirga-zirgar kayayyaki da ake fitarwa daga Ukraine zuwa ƙasar Poland ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. Daga tashar jiragen ruwa ta Klaipeda a Lithuania, inda za a gudanar da bincike kan kwari da cututtukan shuka daga ranar Laraba, ana iya fitar da hatsin ta teku zuwa sassan duniya. Daga ƙarshe, alƙalin da ke jagorantar shari'ar Donald Trump kan zargin zamba a harkokin gine-ginen gidaje a New York, Hajiya Talata ya kaka ba ma tsohon shugaban ƙasar takunkumin magana kan shari'ar bayan da ya tozarta wani ma'aikacin kotu. Alƙalin kotun jihar New York Arthur Ingram ne ya bayar da wannan umarni bayan da Trump ya sake yaɗa wani saƙo a shafinsa na True Social kama ga takardar kotun Ingram a Linson Greenfield. Saƙon da ya wallafa ya haɗa da hoton Greenfield tare da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer a wani taro. Trump ya kira Greenfield a matsayin budurwar Schumer. An goge saƙon Trump daga baya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan muka leƙa fagen siyasar Najeriya kuwa masana a fannin shari'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan da jami'ar jihar Chicago da ke nan Amurka ta saki takardun karatun shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Bayan wani umarni da wata kotun Amurka ta bayar bisa buƙatar da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya miƙa mata a ci gaba da ƙalubalantar nasarar da Tinubu ya samu a zaben da aka yi a watan Fabrairu. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk ya aiko mana.
Akan wannan cancagwali da rashin tabbas da ke da baibaye da al'amarin da shafi wannan ƙarar da ake yi wa Bola Ahmed Tinubu da shi Atiku Abubakar a gaban kotun koli ta Najeriya, na tattauna da barista Nasiru Sa'idu, wani mai sharhi kan al'amuran shari'a, domin in ji wani irin tsokaci ko fahimta ya yi wannan kika-kika da ake yi a wata kotu a Amurka da kuma bayanin da aka ce ta bayar.
Waɗannan takardu da suka fito sun tabbatar kan cewa wannan takarda da Bola Ahmed Tinubu ya gabatar ma INEC, wanda take da kwanan watan 27 ga watan June 1997, ya yi daidai da format na wanda shi Tinubun aka bashi da ya nemi a bashi replacement. Wannan replacement ɗin kuma shi ne ya gabatar ma da hukumar zaɓe tun a wancan lokacin da ya takarar gwamna, daga bayan nan kuma ya sake gabatar ma da ita wannan hukumar zaɓe ta INEC. Kuma wannan abun da aka bada saɓanin ƙorafe-ƙorafe da su ɗan jam'iyyar adawa suke yi, na farko ya tabbatar da admission letter ma da aka yi addressing ɗin ta to shi Tinubu, an yi addressing ɗin shi a matsayin namiji ne. Kuma a form ɗin da ya cika na application form shi ma ya cika sunan shi a matsayin namiji. Wannan ya rushe duk wani rudani da ake yi akan sahihanci ko rashin sahihanci na wannan takardu da ya gabatar ma da hukumar zabe.
To ko ɗin takardu da ake ta ikirarin an samu ko ma na boge ne ko ba na boge, wasu na da wani amfani ga Atiku Abubakar idan aka kawo su aka gabatar a kotun koli ta Najeriya inda yake kalubalantar zaben da aka yi wa Bola Ahmed Tinubu? Tambayar da ne wani babban lawyer barista Abdulhamid Muhammad.
Ita wannan kotu ta Amerika ta yi bayani ta ce waɗannan takardu dai suna da tasiri kuma ya gama wannan makaranta, ita wannan jami'a. Amma wasu kafafen jaridu haka waɗanda suke zaman kansu sun kawo kuma bayanai da nake karantawa cewa takardun sun saba ma waɗannan takardu waɗanda aka kai hukumar zaɓe ta ƙasa. Jawabin da ke cikin takardun ya saba ma juna.
Saboda haka har yanzu tana ƙasa tana dabo kamar babu tabbacin bayanan takardun nan da ake ƙala-ƙala akan su. Wataƙila sai in Atiku Abubakar ya dawo Najeriya, in bai Najeriya, ko ya ɗauki wani mataki a kotun koli ta ƙasa kenan ko?
Wannan bayani haka yake, saboda ita kotu ta fi amfani da zahiri. Kuma takardun nan in suna hannun shi mataimakin shugaban ƙasa na da suna hannunsa, mai yiwuwa yana da wani ƙudurin da zai amfani da su, ko kuma sai ya fito da su ƙalala an gan su. sannan ne za a yi nazari a ga cewa shin wani tasiri ne za su yi mashi wannan tafiya da ake ciki.
A yanzu dai 'yan Najeriya suna ganin cewa kallo ya koma sama, inda hankalin 'yan kasar zai koma a kotun koli ta Najeriya, inda nan ne za a san takardun da Atiku Abubakar zai gabatar bisa ga bayanan da ya samu daga Amurka, a ga kuma ko zai iya taimaka mashi wurin soke zaben da aka yi wa Bola Ahmed Tinubu domin a maye gurbinsa da shi Atiku Abubakar din wanda yake kalubalantar wannan zabe. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. An tsige kakakin majalisar dokokin Amurka karon farko a tarihi. Shugabannin gwamnatin mulkin sojan Nijar sun kama turbar daidaita al'amura da Najeriya da ma sauran makwabtansu. Jama'a assalamu alaikum. Wani sabon tarihi ya kafu a siyasar Amurka. Bayan da a yammacin jiya Talata aka tsige kakakin majalisar wakilan kasar Kevin McCarthy sakamakon takaddamar kasafin kuɗi da kiris ya rage ta haifar da rufe ayyukan gwamnatin Amurka a ranar Lahadin da ta gabata. Yunkurin tsige McCarthy ya fito ne daga bangaren 'yan jam'iyyarsa ta Republican mai ɗanin jaye a majalisar, inda ɗaya daga cikin 'yan majalisar masu tsatsauran ra'ayi na jam'iyyar Republican Matt Gaetz daga jihar Florida ya gabatar da kudirin cire kakakin majalisar. Bayan muhawara ta tsawon sa'a daya tsakanin bangarorin biyu na 'yan jam'iyyar Republican a majalisar masu so a tsige kakakin da waɗanda ba sa so, an kada kuri'a ta keke da keke, inda 'yan majalisar kalilan na Republican masu tsatsauran ra'ayi suka haɗa kai da dukkan 'yan jam'iyyar Democrat suka rinjaye su da kuri'u 216 da kuri'u 210.
On this vote, the yeas are 216, the nays are 210. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
A cikin watan Janairun da ya gabata ne McCarthy ya zama kakakin majalisar wakilan bayan doguwar takaddama da kai ruwa rana tare da zagayen zaɓe mafi yawa a tarihin siyasar Amurka. Duk da yake an taɓa yunkuri har ma da kaɗa ƙuri'a kan tsige kakakin majalisar wakilan shekaru 113 da suka gabata, to amma McCarthy ya kasance kakakin majalisar na farko da aka tsige a tarihin siyasar Amurka. Bari mu koma nahiyar Afirka, inda a wani yunkuri na daidaita al'amura da dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya, shugaban mulkin sojin Nijar ya aike da wasiƙar saƙon taya murna ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zagayewar ranar samun 'yancin kan Najeriya karo na 63. Dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasashen biyu sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar a ranar 26 ga watan Yuli, inda suka hamɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, lamarin da ya fusata ƙungiyar raya ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CEDEAO, wacce ke ƙarƙashin jagorancin shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wacce kuma ta sha alwashin ɗaukar tsatsauran mataki a kan ƙasar ta jamhuriyar Nijar. To sai dai a cikin wasiƙar shugaban mulkin sojin na Nijar General Abdulrahman Tchiani ya tunatar da Tinubu kan daɗaɗɗiyar dangantakar da ke tsakanin Najeriya da Nijar.
Jagoran sojojin juyin mulkin na mai cewa, ina farin cikin isar da saƙon taya murnar zagayewar wannan rana ta 1 ga watan Oktoba zuwa gare ka da gwamnatinka da al'ummar Najeriya. Zan kuma yi amfani da wannan dama da sunana da na majalisar CNSP da gwamnati don jaddada aniyarmu ta ba da haɗin kai a dukkan yunkurin ƙarfafa hulɗa da ci gaban dangantaka da ɗan'uwantakar da ke tsakanin ƙasashen nan namu biyu da al'ummominmu. Janar Abdurrahman Chani a wannan wasiƙa ya bayyana fatan ganin gwamnatocin ƙasashen biyu, wato Najeriya da Nijar, masu makoma guda za su samar da hanyoyin shayo kan kowane irin sabanin da ya taso a tsakaninsu domin tabbatar da ci gaban zaman lafiya a tsakanin ƙasashen namu, ya da kanwa masu al'ummomi ƴan uwan juna.
Matsani sha'anin diplomasiya Mustapha Abdullahi na ganin wannan a matsayin wani yunkuri da kan iya bude hanyar zama kan teburin sasantawa da sulhu tsakanin makwabtan ƙasashen biyu.
Ta san ita diplomasiya dama ana iya samun ba a gane juna ba, amma da in har aka ci gaba ana ma'amala, lalle lalle za a ciwo kan wannan abin. To da mu da Najeriya ka sani iyaka wadda muke ta daga Difa zuwa Doso don kan ince Magaya, su kuma daga Borno zuwa birnin Kebbi, kuma da nan Kadiba ga ko'ina iyaka dangi ne, al'adodinmu guda ne, halshenmu guda ne. Ana iya samun targaɗa tsakanin mai iko da mai iko, amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba.
Ko a cikin wata zantawa ta farko da shugaban mulkin sojin na Nijar ya yi a gidan talabijin na ƙasar a farkon wannan makon, Janar Chani ya yi ƙoƙarin kawar da tunanin wasu 'yan Nijar ɗin da dama da ke ɗaukar Najeriya da 'yan Najeriya a matsayin maƙiyansu sakamakon biyayya ga takunkuman ƙungiyar ECOWAS.
Najeriya ƙasa ce da muke da ɗan uwanci, ba na jiya ba, ba na shekaran jiya ba, shekara dubaye da dubaye muna tare, al'umma guda ce. Mazamni ne, wasu sun ka gaggaba tahi kyautata rayuwarsu, sun ka isa gaba, wasu sun ka tsaya wurin da nasaru sun ka zo sun ka reda, an ka ce wanga waje ya zan Nijar, wancan waje ya zan Najeriya. Sa'annan ba a san shi ba. Najeriya wanda bai sani ba ne ke juya mata baya. Mu mun san da ƴan uwanmu su ne an Najeriya, mun san da ƴan uwanmu su ne a Benin, wanda bai san tarihi ba shi ne yalla abin zai ba mamaki. Kuma mun gani yadda waɗannan ƴan uwa ba su bi shugabanninsu ba. Na Najeriya wadda mun ka shiga masallatai da mu da mallamanmu na Nijar da ƴan ƙasanmu na Nijar, haka Najeriya sun ka shiga masallatai, haka Benin sun ka shiga masallatai, sun ka ce duk wanda zai cin amanar Nijar Allah ya tona asirinsa. Kuma mun ga wannan roƙon Allah da mutane ke yi, wannan addu'a da mutane ke yi tana ga tasiri
sosai sosai,
tana ga tasiri. Mu mun san da Allah gaskiya ne, dan uwancinmu da ƴan uwanmu na Najeriya da na Benin da na Senegal da na Cote d'Ivoire, dan uwancinmu akwai shi, shugabanninsu da ke da hannu da ake turawa, mun san wanda wake tura su, mun san ina suke zuwa suna ɗaukowa umarni, suna zowa suna gallaza muna. Amma Allah zai yi mana sakamako.
Idan za a iya tunawa dai, 'yan ƙasar ta Nijar sun yi ta sukan lamirin Najeriya da 'yan ƙasar Najeriya kan abubuwan da suka biyo bayan juyin mulkin. To amma mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Dullo Muhammad Bada ya ce akwai rashin fahimta da kuma kurakurai da suka janyo haka.
Dama da ɗaya Najeriya ba ta da tagomashi a ƙasashen Afirka na yamma renon Faransa. Idan al'amari ya haɗa ɗan Najeriya da mutanen Cameroon ko Togo ko mutanen Benin, kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba, duk idan ɗan Najeriya ne shi laifi ne. Da ɗai inda muka jin ɗan sassacci shi ne a nanan ga tsakaninmu da Nijar, su kuma saboda mun haɗa harshe, mun haɗa al'ada, mun haɗa tarihi guda wajensu ne muke ji. To girka mutane ake yi a ka ana shuka su a kan ƙiyayya. Dama tarbiyya ta Faransa ba tarbiyyar ƙwarai ba ce. Kada ka manta Faransa ta kama mabiya fara a lokacin da an kai yakin Basasa, ba gehen gwamnatin tarayya take ba. Wannan tarbiyya da ta yi musu shi yasa aka rufe idanu, aka kasa gane menene ake ce ma ECOWAS, sannan menene ake ce ma Najeriya. To sannan kuma ka san fahimta ita kanta da fahimtar wanda Faransa tawa tarbiyya da fahimtar wanda Ingilishi tawa tarbiyya ba za ta taba zama guda ba. Duk wannan fitinu ne waɗanda mutanen ke son su gama mutane fitina. Yan wani bangare na Najeriya sun ga laifin Muhammadu Buhari sadda shi na shugaban ƙasa, suna cewa yana taimaka ma Nijar so da yawa. A abin da ya shafi motoci ne, sha'anin abin da ya shafi kayan zabe ne, abin da ya shafi horar da mutane ne, akwai lokuta waɗanda ita kanta Najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene, duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma Niger, ba kuma Niger kadai ba, amma ita Niger, duk wanda ke Najeriya har dai arewacin Najeriya ba ka iya cire dan Najeriya ka cire dan Niger. Mabannata na a wancan bangare na su waɗanda suka yi juyin mulki, sannan kuma akwai irin waɗannan mabannata a wannan bangare na Najeriya waɗanda su kuma sai sun haddasa hitina sannan suke samun biyan bukatarsu. Shi yasa ai wannan haffaje fadiyar taso ai bai ko taso ba. Idan dan Najeriya yana Niger gidansu yake, idan dan Niger shina nan arewacin Najeriya a gida yake, kware da gaske. Abinda duk ya taba hanci mai waka ya ce idanu ruwa su kai, amma mabannata su ke kokarin su kawo wannan.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
A karan farko a tarihin Amurka, ‘yan majalisar wakilan Amurka sun kaɗa ƙuri'a jiya Talata ta tsige kakakin majalisar wakilan Amurka daga kan kujerarsa. An cire Kevin McCarthy ɗan jam'iyyar Republican daga mukaminsa na kakakin majalisar da ƙuri'u 216 akasin 210 a rigimar da ta taso daga jam'iyyarsa. Majalisar ba za ta iya kaɗa wata ƙuri'a ba, kuma har sai an shirya yin zaben sabon kakakin majalisar a mako mai zuwa. Jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya kira manyan kawayen Amurka na yamma domin sake tabbatar musu cewa Amurka za ta ci gaba da bayar da goyon baya ga Ukraine ta fuskar soja a yakin da take yi da Rasha, bayan da 'yan jam'iyyar Republican masu ra'ayin riƙau a ƙarshen mako suka tilasta cire sabbin kuɗaɗe da aka samar nan take ga Ukraine. Fadar White House ta ce Biden ya tattauna da shugabannin ƙasashen Canada, Jamus, Italiya, Japan, Poland, Romania, Burtaniya da na tarayyar Turai da NATO tare da ministan harkokin wajen Faransa. Ma'aikatar shari'a Amurka ta yi shelar ɗaukar tsauraran matakai a kan masu safarar ƙwayar fentanyl a duniya, inda ta tuhumi wasu kamfanonin haɗa sinadarai na ƙasar Sin da ma'aikatansu 12 dangane da mummunar matsalar opioid da ta addabi Amurka. A cikin tuhume-tuhume daban-daban guda 8 da aka fitar a Florida, masu gabatar da ƙara na tarayya sun zargi kamfanonin da ma'aikatansu da samar da ƙwayoyin fentanyl da methamphetamine da rarraba ƙwayar opioid, haɗin kamfani da kuma samar da sauran sinadarai na harhaɗa miyagun ƙwayoyi. Ƙasashen Ukraine da Poland da kuma Lithuania sun amince da wani shiri da suke fatan zai taimaka wajen hanzarta fitar da hatsin Ukraine zuwa ƙasashen duniya, kamar yadda jami'ai suka bayyana jiya Talata, inda ƙasashe mabukata da ba na Turai ba za su iya cin gajiya daga hanyoyin aiwatarwa da wuri. Yarjejeniyar na nufin cewa binciken hatsin zai tashi daga kan iyakar Ukraine da Poland zuwa tashar jiragen ruwa ta Lithuania a kan tekun Baltic, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar gona ta Ukraine.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada manta muna nan ko yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. A yanzu a madadin Muhammad Habis Baballe wanda ya taya ni gabatarwa da kuma Dadi Balawe da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Jumbe Hamza, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu. Salamu alaikum.